أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقرا جدد غدير مع الله سبحانه وتعالى ديدا مو نيني ميتارون البركة yini Laraba wanda muke gabatar da darasi cikin littafin Munasafatu Salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, littafin babban malami Al-Allama Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci a kuma daidai wannan lokaci a daidai wannan yini. Yau muna Laraba ta yi daidai da 17 afwan 16 ga watan 6 watan Jumada al-Akhira. Yau hijira na da shekara 1443, yau kuma yayi daidai da 19 ga watan 1 miladiya 2022. Barkanmu da saki kasancewa cikin wannan masallaci namu na Uthman bin Affan, unguwan Hamadu Kafi bypass, fadar jihar Gombe, domin ci gaba da wannan darasi na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, wallafar babban malami al-allama al-sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Idan masu bibiyar ba su manta ba, muna cikin darasin da malami yake koyar da mu yanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake karatun surori a cikin sallolin farilla. Bayan Fatiha sai aka nakalto irin abinda manzon Allah ya fi yawan karantawa a salloli na farilla, tun daga sallan asuba har zuwa sallar isha'i. An yi sallan asuba irin abinda ma'aikin Allah ya fi yawan karantawa, ko adadin ayoyin da ya fi yawan karantawa. Muka zo muka ji na sallan azhar, muka zo muka ji na sallar juma'a. Yau kuma in sha Allah za mu tashi karatun sura na ma'aikin Allah a cikin sallar al'asar, shafi na ainihin 95 daidai. Kuma wannan shi ne darasinmu na ainihin darasinmu na 38, darasinmu na 38 insha Allah. Malik ya cewa namba ta ɗaya sabaka hadisu abi sa'id, yani abi sa'id al-kudri radiyallahu anhu. Hadisi ya gabata hadisin abi sa'id al-kudri radiyallahu anhu, Allah ta'ala ya kare da shi, inda Muslim anan ga imamu Muslim, ma'ana ikiraji na imamu Muslim da ya fito da shi wannan hadisi na Aba Sa'id, Allah ta'ala ya kare da shi, yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqra'u fi salati al-asr, manzon Allah ya kasance yana karatun sallar al-asr. Bayan karanta Fatiha yana karanta sura cikin sallar al-asr, suran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallar al-asr. Ko kuma kana yaqra'u fi salati al-asr fi rak'atayn al-ulayn, a cikin rak'o'i biyun farko, fi kulli rak'atin qadaru qira'ati 15 aya, kowace rak'a manzon Allah, afwan, rak'an farko na sallar al-asr iya karanta gwargwadon kamar aya 15, bayan Fatiha da kamar aya 15, wa fil ukrayn qadaru nisfu zalika, a raka'a ta biyu kuma manzon Allah yana karanta kamar rabin wancan kamar aya 8 ko aya 7 wannan haka Abbas Said yace manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam wa sabaga aidan hadisu Jabir bin Samura radiyallahu anhu inda Muslim Malik ya gabata a baya hadisin Jabir bin Samura Allah ta'ala ya kare da shi shi ma iya cikin littafin Muslim wa Abi Dawud da littafin Sunan na Abi Dawud annahu kana yaqra'u fiha nahwa al-layli idha yagsha ma'aikin Allah yana karantawa cikin sallar asar sura gurgudan kamar wal-layli idha yagsha ko ita ko makamanciyarta nan ba ta uku shi ma yace wa sabaka aidan hadithuhu aidan hadisin shi Jabir bin Samura inda an-Nasa'i wa Abi Dawud nan littafin Nasa'i da littafin Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi zuhri wal asri bisama'i zatil buruji was sama'i wa tariqi wa nahwihima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallan azhar da al'asr iya karanta was sama'i zatil buruji a raka'a ta farko iya karanta was sama'i wa tariqi a raka'a ta biyu ko abin da ya kama da wannan dama akwai mujanasa akwai makotaka tsakanin azhar da al'asr yasa a galibiya malai ce sabaka 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 ma'ana a galibiya hadisin da ya kawo a sallan azhar to su za su yi ga cikin sallar al'asr an bin shan nan yasa a galibiya ya kawo su a baya yasa ne dinga cewa sabaka sabaka ma'ana cikin sallan azhar bayanai sun gabata bayanai sun gabata amma bisa istidlali hadisan za su yi ga sallan azhar kuma za su yi ga sallar al'asr wallahu a'lam salatul maghrib fi salatul maghrib tsarin karatun sura na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar maghrib hadisi na daya rawi al-bukhari an marwan bin hakam bin al-hakam bukhari Allah ta'ala ya masa rahama a cikin littafin sa akwai hadisin marwan bin al-hakam qala li zaid bin sabit Marwan yace Zaid bin Sabit yace da ni malaka taqra'u fil maghribi bi qisar ya kai Zaidu inji Marwan kenan me ke gare ka ne a sallan magriba kake karanta surori na kasa kasa sune qisar kamar daga al-hakum zuwa kasa zuwa min al-jinnati wan nas wa fi riwayatin bi qisar al-mufassali a wata ruwayan ya zo da kisar al-mufassal wanda mun yi bayaninsu a baya su ne kamar daga wadduha ko kamar daga ita al-hakum zuwa min al-jinnati wan nas wa qad sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shi Zaid bin Sabit yace ni naji sami'tu fi idofa'il kina ba wani bane ya faɗa min ni naji da kunne na daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya qara'u mitula atula yayini akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sura mafi tsawo daga cikin surori mafi tsawo ma'ana yawan ayoyi a cikin sallar magriba an gane ku ko kuma wa qad sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya qara'u bi tula atulayn ni kuma naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya karanta sura mai yawan ayoyi ta biyu alqur'ani hine tula atulayn suran da tafi kowace sura yawan ayoyi alqur'ani ta suratul baqara daga ita fa sai suratu al-a'raf ita ce mai biyu baqara ayoyin ayoyi to an ce mota rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba karanta suratul a'raf a cikin sallar magriba suratul a'raf tana da ayoyi 206 a sallar magriba ya karanta sallallahu alaihi wasallam shine shi wancan Marwan yake fada wa Zaid bin Sabit cewa a galibiya kai baka canjawa ko da yaushe kamar daga al-hakum zuwa min al-jinnati wannan shi kake karantawa ni kuma a hayanin na taba jin manzon Allah ga abin da yi abin shannan he kuma Zaid bin Sabit iya cikin marubuta wahayi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne mai farla sahabi ne mai daraja ya haddace alqur'ani mai girma kuma iya cikin masu rubuta wahayi akwai lokacin da manzon Allah ya tura shi ya je koyo yaren yahudanci domin yahudawa suna zuwa suna musulunta ana rasa kuma wanda yake musu karin bayani da yaren su sai ma'aikin Allah ya tura Zaid ya je koyo yaren yahudawa ya tafi can kasar su an gane a shekara tun boko dan niyyar kaiwa addinin ka aiki na da amfani dukkan wani ilimi da zai zama hidima wa addinin musulunci yin sa iya da amfani an gane manufar ilimin a ce akwai manufar addini a ciki taimakawa addini ko taimakawa musulmai to babu wani ilimin da musulunci ke kyamarsa da ma'aikin Allah yana kyama ko addini kai tsaye yana kyamar wani ilimi to da manzon Allah bai tura sahabinsa ya je ya koyo yaren yahudanci ba yace kuma da yaje cikin ƙasa da sati biyu ya iya yaren ya dawo ƙasa da rabin wata yace rabin wata bai wuce gari da face yadda da iya wannan yaren da dawo kuma idan manzon Allah ya musulantar da yahude sai Zaid bin Sabit da je masa bayani ai ga abin da ake ga abin da ake ga abin da ake wannan hikimar musulunci kenan kuma akwai lokacin da aka yi yakin Badar an kama Usara Badrin bursunonin yaki a Badar ma'aikin Allah ya ce to kowa ya zo ya fanshi kansa kowa ya zo ya fanshi kansa idan kana da kuɗi ka aika gida zuwa fanshi a fanshi ka musulunci ya ƙara ƙarfi yan gata-gata da masu taru aka fanshe su duka sai aka bar waɗanda ba su da komai irin yan iskan garin nan dama a can din ma ba su da ko ba su aje komai ba da sai manzon Allah yake cewa duk wani wanda ya iya da wani ilimi kaga lokacin kafirai ne manzon Allah ya ce fansarku duk wani wanda ya iya wani ilimi to za mu turo mai yaran garin Madina guda goma ya koya musu idan sun koya sai musallame shi ya fanshi kansa manzon Allah ya yi wannan a garin Madina amma yanzu kai ka zo ka ce Boko Haram to wace a ciki duk komin Boko Haram ɗin ka ji aka roki shi likita ya rubuta ma magani zaka sha kuma kaga rubutun likita da ya boko yayi kuma gaskiya bane in ka je siyan wani abu sai a rubuta receipt za a baka wanda ya rubuta receipt ma boko yayi kuma gaskiya bane waya in ka siya da sauran abubuwan da zaka yi ta'ammuli da duk boko ne sai dai akwai abubuwan da suka haramta ilimin boko akwai musamman girman kai da ƙarya da jiji da kai da cakudar maza da mata duk haramun ne wannan ko kai profesan waye ka san wannan ba daidai bane a musulunci haramun ne amma kasancewar irin ɗaiɗaikun abubuwan da suka haramta a cikin tsarin ba za a yi kwandemin din layin gaba ɗaya ba sai dai fattaqullaha mastata'tu ka je ka yi ka kiyaye dokokin Allah gargwadon ikonka a matsayin ka na malami ne a boko ɗalibi ne waye ka yi aiki amma ka ji tsoron Allah gargwadon ikonka kawai ka kiyaye duk abin da ya haramta cin abin da za ka yi an bayyana manzon Allah ya tura sahabansa ya koyo yaren yahudanci kuma ya ce kafirai su koya wa yaran Madina ilimin da suka iya yi kuma suka yi haka din manzon Allah ya sallame su saboda ka musulunci babu gidajen addini bane yanzu aka ce duka ba za a yi karatun boko ba duk likitoci arna za su koma kenan lauyoyi duka arna za su koma ba abin da za mu yi mu zama bayi ba abin da za ka yi duk karatun ka na addini tilawan alqur'ani ka in baka da takarda wani certificate to ba abin da za ka yi a kasan nan ba abin da za ka yi ai ga malaman namu ga alalmomin namu suna da qur'anin da ilimi amma dole sun je jami'a sun samu certificate domin wannan certificate din zai taimake su wajen yiwa addini musulunci hidima zai taimake su saboda ka musulunci addini waye yin addini ne duk abin da zai taimaki addini to ana so kai dan addinin kai amfani da damar ka ba a ce ka bi abin da ya haramta ba dan kai wa addini hidima a'a ka tabbatar da cewa niyyarka manufarka kai wa addinin ka hidima da ilimin da zaka yi sai Allah ya taimake ka kai wa addinin naka ainihin aiki da ilimin da kai misali ga irin sazar da bura ga irin su ba balewa ilimin da suka yi na boko ya taimaki addini ya taimaki al'ummarsu ya taimaki kabilarsu ya taimaki kuma addininsu lokacin sarduna aka kafa jama'atu nasrul islam shine kokarin asasa kafata aka kafata kuma yin sponsor din ta bata goyen baya wanda har kiyami sa'a wannan kungiyar ta jama'atu nasrul islam tana aiki kuma tana yawa addinin Allah aiki ba dan an samu bokan nasu ba za ka mata ba zai yi ba lokacin shugaban kasa general Babangida ya taimaki kungiyar izala karkashin kasa ta hanyar Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ta'ala ya masa rahama ya taimaki kungiyar shine dalilin sa ake wa kungiyar rijista daga federal government wanda gwamnatin tarayya ta san da kungiyar ta yi da activities nata kuma har gobe har jibi ana aikin duk wani taro da izara za ta yi gwamnati ba za ta hana ta ba domin kungiya ce mai satifiket a gwamnati in ba da boko ba wannan zai yi da wa'azin kasa wa'azin jiha zai yi sai a hana ku ba abin da za ku iya yi islamiyoyin da ake gafa da karkashin kungiyar sai a hana su domin ba a yarda da abin da za su yi ba saboda kada Allah kar mu zama gida dawo mana addinin musulunci wayayyen addini ne ka shiga da niyyar ka taimaki addininka duk abin da ya haramta Allah ya kauce masa babu shakka shakudar maza da mata da iskance iskancen da mata suke da wa'ansu daga cikin mazan wannan ba daidai bane da iskance iskancen da wa'ansu daga cikin malaman jami'o'i suke wannan ba daidai bane haram ba wanda zai halatta ma wannan da ƙarya da girman kai a ce doctor kana kubarewa haka duk musulunci bai wani alfahari ne inna Allah la yuhibbul farihin kai ilimi da tawazi'u sai Allah ya daga darajarka amma boko akwai irin wannan abubuwan akwai girman kai akwai jiji da kai akwai takama duk wanda sai ka ajiye Yahuda kayan su ka dau alkhairin domin ka taimaki ƴan uwanka da addininka wannan shine kawai Allah ta'ala ya samu dace musayi na biyu ga minista na sadarwa dan garin mu wanda muke tare da shi da a ce iyaka ilimin addinin ya tsaya Qur'ani da hadisi da tafsiri zai rike wannan kujerar ba zai rike ba kuma a ce yau an yi minista a cabinet na gwamnatin tarayyar Najeriya a ce hafizin Qur'ani ya shiga wannan ai martaba ce gare mu kar ma yi komai a ce sunansa malami sunansa mai tafsiri sunansa limamin juma'a na khutuba amma yau gashi iya cikin jerin ministocin Najeriya wannan kansa martaba ce ga musulmi domin za a gane mu ba gida dawo bane ba gida dawo bane kuma kujera nan tasa ko kaki ko ka zo ta amfana da musulunci ko mun hasadarka wallahi ya taimaki addini da musulmai ko ka sani ko baka sani ba haka ne mu ba sai yasa muke yi ba duk wanda yayi gaskiya dole mu fado mu fada al'umma yayi gaskiya an fahimci wannan zaman sa anan gun ba karamar wani abu ya karewa musulunci ba ba karamar wani abu ya karewa musulmai ba saboda ka addinin musulunci wayan addini ne manzon Allah ya tura sahabinsa ya koyo yaren yahudanci ya zo ya koyi ya zauna duk wanda ya musulunci dan kabilar iya mai bayani manzon Allah ya ce duk wani kafirin da an kasa zuwa a fanshe shi lokacin da aka yi yakin Badar aka kama bursunonin yaki to in ka iya wani ilimi ka zo ka koya yaran Madina ilimi yara guda goma in sun iya ya sallame ka ko yare ne ka san dai ba sallah zai koya musu ba ka san ba tsarki zai koya musu ba alwala zai koya musu ba amma in ya iya wani yaran da yaran Madina ba su iya ba sai koya musu in ya iya wata sana'a da yaran Madina ba su iya ba sai koya musu musulunci addinin tau'iyya ne at tau'iyya a islamiyya an bayyana nan to malike cewa warawa an-nasa'i bi lafzin imam an-nasa'i ya fito da hadisi cikin littafin sa da lafazi at-taqra'u fil maghrib bi qul huwallahu ahad yanzu ka dinga yin sallar magriba da qul huwallahu ahad wa inna a'tainaka al-kawthar da inna a'tainaka al-kawthar qala na'am sai ce eh qala sai ce fa mahalu fatun laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bi aqwali tulayaini shine alif lam mim sad al-a'rab sai shi marwan bin al-hakam yake fada zaid bin sabir cewa kama halufa wannan wani karin magana ne to ya haka ya abun ya kasance haka ya abun mamaki haka bayan ni kuma la qadar aitu rasulullah ni na ga manzon Allah da idanuwa na ya qara'u fiha iya karatun sura cikin sallar magriba kenan bi adwal tulayni da sura ta biyu a tsawa qur'ani ita ce suratul a'rab manzon Allah ya taba karance ta kaf a cikin sallar magriba mai ayu 206 amma yin shin nan saboda ka idan wani limamin ku ya dan ware kafa a sallar magriba ba abun zargi bane tunda mai gida ya taba yi musamman ma a ce liman ba matsala aljihunsa akwai kudi yawa sai ya dan taka totir kadan a samu aya 30 ko 25 sai ayi rukui wannan ba matsala bane a wata ko a sati biyu iya irin wannan ba matsala bane an gane da ke ko wa rawa aidan an aisha radiyallahu anha akwai hadisi daga ummul mu'minin aisha Allah ta'ala ya kare da ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qara'a fi salati al-maghribi bi surati al-a'raf farraqaha fi rak'atayn manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam watarana sallar maghriba ya karanta surati al-a'raf sai raba ta biyu raka'a daya ya karanta kamar aya 106 a raka'a ta biyu karanta kamar aya 100 ko abin da ya kama da wannan ya raba ta biyu karanta su a sallar magriba to yanzu ba sallar magriba ba ko tahajjudi ne kace zaka yi al-arafi eh a gudu ba ma zancin asuba ko isha ba a magriba sallar da ta fi kowace sallar ta kai ta karatu kenan a cikin salloli nan guda biyar amma ita ruwaya ingantacciya daga sahabbai gashi ma haddiga na Aisha ta tabbatar manzon Allah ya karanta suratul a'rab a cikin sallar magriba wa rawa an-nasa'i an abdullahi bin utba bin mas'ud imam an-nasa'i akwai hadisi cikin littafin sunan kenan daga abdullahi bin utba bin mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qara'a fi salati al-maghribi ya karatu yayi karatun sura cikin sallar magriba da hamim ad-dukhan ya karanta suratul dukhan amma mala ya ce huwa mursalun shi hadisin mursal ne ma'ana an samu ketariyar ɗaya daga cikin marawaitan hadisin ko rijalul hadis idan an samu tabi'i ya ce manzon Allah ya ce an tsallake sahabi to hadisi ya zama mursal kuma a galibiya malaman hadisi suna cewa hadisin mursal da'if ne sai dan ya samu shawahid idan ya samu akwai wani wanda ya kama da shi amma ba mursal bane to shi wannan sai ya karfafi wancan an bayyana wannan kaga hadisin ya kai tudun mun tsira abinda malai sai ya kawo shi to ga wancan ingantacce manzon Allah ya karanta linkin balinki suratul dukan nan suratul araf sai a hiya san suratul dukan sau biyar a cikin ta ya inganta manzon Allah yayi wannan to dan an ce ya karanta suratul dukan ba abun mamaki bane yasa malam bayan ya kawo wancan sannan kuma ya kawo wannan ne na uku rawi al-bukhari an jubair bin mud'im imam al-bukhari cikin littafin sa akwai hadisin jubair bin mud'im radiyallahu an kale ki cewa sami'tu annabiyya sallallahu alaihi wa sallam qara'a fil maghrib bi tur wa tarana naji da kunnina inji jubair bin mud'im manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta sura cikin sallar magriba da wa tur wa turi wa kitabin masdur ya karanta ce kaf a cikin sallar magrib zada fi riwayatin an samu qari a wata riwaya wanda ba ta bukari ba kenan falamma balaga hadhihi alaya lokacin da ma'aikin Allah ya zo daidai wannan aya am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqana as-samawati wal ardi bal la yuqinun am indahum qaza'in rabbika am humul am indahum qaza'in rahmat rabbika am humul musayyirun ga aran macen ma na samu tintibe zai ta da ni ya tsallake ni domin a cike wannan kuma da na ake wada hadda dama idan an yi dashi 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 to sai ka ce kai ka tano hadda sai ka cike wa lokacin da yazo waɗannan ayoyi kana kabli an yi tsira sai ce zuciya ta sai ne kaman za ta fasa kirji ta fito illa anna sufyan saraha bi annahu hadithu bi hadhihi ziyada an az-zuhri wa lam yasma'a min sidi imam sufyan as-sauri ya bayyana magana cewa bi anna bi annahu hadathun ko bi annahu hadasa bi hadhihi ziyada cewa shi wa kinan jubair bin mut'im shine kari a cikin wannan ruwayar ani zuhuri daga imami zuhuri amma wa lam yasma'a minhu me ji karin daga gumanzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo gabar da Allah ta'ala yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in a tambayi kafirai an halice su ba da wata manufa bane Allah ya halice su ba da wata manufa ba shine am khuliqu min ghairi shay'in haka kawai aka halice su dan su zo su ci su sha a bayan kasa su yi sha iskar duniya su sha ruwan Allah su yi komai ba da wata manufa ta ibada ba haka suke zato am humul khaliquna ko su ne suka halice kansu am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard a tambaye su ne suka halice samai da kasai bal la yuqinun su mutane ne ba su da itikani ba su da su kankance zuwa ga Allah am inda muka za'inu rahmat rabbik a tambaye su ko su ne suke rike da taskar ubangiji ta arziki da raba alkhairai da yake wa bayinsa taskar agunsu take am humul musayyiruna ko kuma a'a su ne suka zo suka rubuta duk abin da Allah ta'ala zai to lokacin da ma'aikin Allah ya zo yake karanta wannan ayoyin a cikin sallar magriba sai ce ka da kalbi an yi dira sai ne zuciya ta kamar ta fashe ta fito domin irin tasirin da Qur'ani yake mata yanda Allah yake kitabi da mushrikai ko ku ne kaza ko kaza ko kaza wanda amsar shi ne babu an gane ne ko illa anna sufyan sai dai imamu sufyan sauri saraha bi annahu hadasa bi hadhihi ziyada an zuhri an samu wannan karin yazo daga wajen imamu zuhri amma walam yasma amin ya ce ba ajita daga can wajen mai gida sallallahu alaihi wasallam hadisi na hudu rawi al-bukhari an ummi fadl bint al-haris رضي الله عنها حديث البخاري نا صحابيه ام فضل بنت الحارث الله تعالى قال لها ايتها قالت تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالمرسلات عرفا من الله صلى الله عليه وسلم وترنا اصلى المغرب يا قرنت والمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله wannan sahabiya ummi fadl take cewa daga sallar da manzon Allah yayi ya karanta wal mursalati a sallar magriba ma sallalana ba'daha manzon Allah bai kara yi mana wata sallar magribar ba har Allah ta'ala ya karbi shi ashe in mun kula da wannan hadisin iya cikin hadisai ma wanda suna dab manzon Allah iya dab da koma Allah aka yi su ya ma kama jinyar ajali tunda shi da ya kwana uku bai fito ba sallallahu alaihi wasallama to tunda ya sallar magriba da wannan surar mai ayojin 55 to manzon Allah bai kara fitowa wata sallar magriba ba Allah ta'ala ya kare shi an gaya dake ku karkace ai farko ruwaya ne ko lokacin ba wani abu to iya cikin larurar jinya mata ajali ya karanta ayo 55 cikin sallar magriba wa dhakara an-nasa'i anna zalika kana fi baitihi imamun nasa'i ya ce sallar ma a gidansa yi domin a lokacin ba ya fitowa masallaci ya jagoranci yalinsa suka yi sallah ya nada sayyidina abubakar kuma ya zo ya mutane sallah shine lokacin da manzon Allah ya wafati sallallahu alaihi wasallam an zo ana ta tuya za a yi daga cikin quraishawa za a samu khalifa ko daga cikin muhajirun mutanen makka kun san dama bala'i babban bala'i akan shugabanci ne duk abin da yake tarwatsa sha'anin addini akan shugabanci ne tun lokacin da manzon Allah ya wafati aka dinga samu wannan matsalolin to amma su da yake suna yi dan Allah sai Allah ta'ala ya tsaye da su a guda bai sa san zuciya yace ya jagoranci ba da aka zo su a mutanen Madina suka ce to ai su suka cancanta su ba da shugaba tun da garin su ne ko manzon Allah da yazo sun hakura sun bar mai jagoranci yanzu ta yi nuwarsa ce a gane ko da yake yanzu kamar ko kowa da yake da yan arewa da yan kudu kenan yanzu yawa an fara bala'i cewa su yan kudu suna ta yi nuwarsa ce su yan arewa suna ce ba su yadda ba to su ma mutanen mu dai sun ce ai ta su ce tunda manzon Allah ya wafati a lokacin sai na Umar radiyallahu an yake cewa jagoranci na khalifanci to bai dace ga mutanen Madina ba domin manzon Allah shine yazo da garin Makka kuma yazo da aminansa da jagororin addini saboda ka indai musuluncin za a yi wa daga cikin kwarai muhajirun ya kamata a samu jagora Umar dan ka dabe fada su Ubada su wannan Sa'ad bin Ubada wannan manya manya daga cikin sahabban Madina akai ittifaqi a bar ma wa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu Umar dan ka dabe fara zuwa ya mai mubaya daga nan kowa ma yazo yake to akwai wani sahabi da ake so a ji ra'ayin sa ya yadda zai wa sayyidina Abubakar mubaya ko ba zai ba sai ce kuke bata lokacin ku ne da rayuwa ta fa da hankali na manzon Allah ya nada shi ya mana sallah tunda manzon Allah ya nada shi ya jagorance mu ya tuka mana motar lahira da me kuma cikin duniya kuma abin da yake kina yace tunda ni na yadda nabi sallah gaba mafi tsada a cikin ibada to ko me ya rage mu me da zan ci zama wata mubaya a cikin khalifanci ni wannan tuni na wuce wannan babin to wannan shine fiqhun sahabbai na addini suna fifita addini game da komai amma yanzu kai limamin ka bai da mutunci a gonka musamman kana da kuɗi Allah kuwa zai ga komai ya raina liman Allah sarki ma liman komai in ma wata tsohuwar riga ce a ce a kaiwa liman ya sahi ne bai san ado ba to kaji inda yake mutunta limanci kenan suka ce tunda manzon Allah ya rada shi liman yayi limanci to wallahi tallahi musallama masa ba wani abu da ya rage to wannan shine abin da ya faru kenan lokacin ma'aikin Allah ya wafati sallallahu alaihi wasallam malik ya cewa falabas babu lafi an yi dilil insani fil maghribi ahyana ga magana ta tazo kenan babu lafi inji malik usaimin ba matsala bane wata rana limin ya dan ware kafa cikin sallar maghriba a dan ja ai kamar aya 40 zuwa 50 falabas amma ahyana kar abin ya zama to yau da gobe an daga kafa an samu sati biyu sati ko wata daya sai a dan ja kafa kenan bal yanbaghi lahu an yaqra'a bi tulil mufassal fi ba'd al ahyan malik usri sai ba ma haka ba ya ma kamata da limami wata rana dai ya jajirce a cikin sallar magriba ya karanta ɗaya daga cikin surorin qur'ani bakwai mafiya tsawo ko baqara ko ali imran ko nisa'i ko an'am ko araf ko anfal ko ma'ida ko yunus yace yan bagi ma ya halatta wannan ya kamata sai ku shirya yawa inda malam usami ya ba limami shawara yace ya kamata ai haka ya kamata an yi qara'a bi tulil mufassal ka karanta ɗaya daga cikin dogayen surorin alqurani fi ba'dil ahyan a wa'ansu lokutan daban-daban kama sabbata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a fil maghribi bil tur wa bil araf aidan kamar inda wata rana yayin ganta manzon Allah ya karanta suratul tur a cikin sallar maghriba wata rana kuma ya karanta suratul araf farraqaha fi rak'atayn ita suratul araf sai raba ta biyu ya karanta rabi a wannan rabi a wancan fala yanbaghi an yakuna da'iman malam usaini kisa baya kamata ya zama limami kullun da kullun fi salatul maghrib ya sallar maghriba min isalil mufassal a ce daga kuliya zuwa qul a'udhu birabbin nas ya ce kullun anan yake zuwa da dawa kullun ba rabariya shekara 5 6 7 a ce kullun anan yake to malam sai ya ce baya kamata wannan baya kamata fala yan baki an yakuna da'iman bi halatta ba bi kamata ba ko da yaushe a ce liman iya karanta isarul mufassal surori mafiya gajeran karatu a cikin qur'ani bal mina sunna ya ce mai yana daga cikin sunna ko ba ahlus sunna ake magana ba to iya daga cikin sunna ai ku ne ahlus sunna ba wasu ba ko an ta karafiya bi tulil mufassal fi ba'd al layali wata rana a samu wani dare domin ita sallar magriba ita ma dare ce daga magriba ta yi dare ya yi shari'a a samu wata sallar magriba ka karanta ɗaya daga cikin dogayen surori na mufassal irin su turi din irin su najmi irin suratu al-kamar irin su ar-rahman irin su iza waqa da sauransu ka karanta wannan a cikin wa'ansu daga cikin kwanuka qala fi fatahil bari malam usaimin yace akwai magana cikin littafin ibn hajar al-asqalani fatahul bari sharhi ne na littafin imam al-bukhari a cikin mujalladi na biyu shafi na 248 yake cewa lam ara hadisan marfu'a imam ibn hajar al-asqalani yake cewa ban ga wani hadisi da aka jingina shi da manzon Allah ba yace walam ara hadisan marfu'an fihi an tansis ala al-qira'ati fiha ayti al-maghribi bi shay' min isal al-mufassil ila hadisan fi ibn majah an ibn umar nassa fihi al-kafirun al-ikhlas ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة ثم ذكر الكلام فيها وقال والمحفوظ أنه قرأ فيهما في ركعتين بعد المغرب مالك يتشوى باون حديثي ميغنشبا وان دعاك تيمان زن الله صلى الله عليه وسلم يا نسن تشوى ديمن دائما أسلم مغربا كسار المفصل وآكارنتا yace babu wannan hadisin malamai sun ce dalilin ba da yasa ake takaita karatu a sallar magriba domin ita lokacin da bai da tsauri ita ce lokacin ta yafi kowane lokacin sallar gajarta a cikin lokutan sallar gaba da dalilin wannan yasa ake takaita karatu a cikin ta amma manzon Allah bai nasi ya ce daga kul ya zuwa kul huwa anan za a tsaya ba wannan magana ce ta Imam Ibn Hajar al-Asqalani ba wani hadisi da aka nassanta cewa manzon Allah ya ce a tabbata a qisarul mufassal babu shi illa hadisi bin majah sai hadisi cikin littafin ibnu majah daga abdullahi dan umar nassa fihi al kafirun wal ikhlas an samu nassin cewa manzon Allah ya karanta kulya da kul huwa a sallar magriba wa mithluhu da kwatankwacin irin wannan hadisi li ibni hibban an jabir bin samura شيما تشكيل تابع ابن هبان دك صحابي جابر بن سمرة ثم ذكر لك كلام فيها سنما لم يسكي تكيب ودكا واجكيس وقال والمحفوظ أنه أبن كيا يوادي أتكين وانا الأمر هنا قرأ فيها بركعتين بعد المغرب إتما قوليا دقل وان ما لم هديثي سنبي 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 سنشي مزان الله يا كارن تاسو عرقوي بيدي كينا في لبايس المغرب kunga aiki amma la ya baro mana aiki kenan su ma wannan din tunda waɗannan malaman sun yi magana a hadisi dole a yadda domin mutane ne wanda duniya ta yadda da su ba sa yin abin da sun zuciya suna abin da kyakkyawan niyya da ikhlasi da kuma kokarin binciko abin da manzon Allah ya tabbato aka yace in ma akwai ruwayar manzon Allah ya karanta kulliya da kulhu a magriba to ya ce ruwaya ce wanda da ƙarshe an tabbatar da sai rak'o'i biyun bayan magrib ne karanta su amma ba a cikin sallar magrib ne karanta su an gane da kyau wallahu a'lam sallar isha tsarin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sura cikin sallar isha'i hadisi na daya rawal bukhari an abi rafi' qala sallaitu ma'a abi huraira al-muta'a yace wata rana mun yi sallar isha da sayyidina Abu Huraira ita ce al-muta'a kenan fa qara'a idza as-sama'u shaqqat sai karanta idza as-sama'u shaqqat suratul inshiqaq fa sajada akwai sujudu tilawa a ciki da yaje gabar sai da yi sujudu tilawa fa qultu sai nace ma hazihi menene wannan kuma qala sai yace sajadtu fiha khalf abil qasim yace wata rana baban qasim shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina bayan sa ina bin sa sallah yazo surar yayi sujuda ko mun yi a bayan sa ko ba gana ba ta gari ba okay da huda da rasulullah duk inda aka rutsa ka addini inda ka jingina magana ga manzon Allah magana ta gari yawa duk wani mai tawili kuma sai yi yace a wannan babun mamaki bane bawon Allah wata rana a bayan manzon Allah ya mana sallah da wannan sura kuma ya mana sujada ana shi ya sani ma da na zo nayi magana ta kare sajadtu biha kalfa abil qasim sallallahu alaihi wasallama fala azalu asjudu biha hatta alqahu yace wallahi ni Abu Huraira bazan kushe ba inda ina karanta wannan sura duk lokacin da na karanta in nazo gabar sai nayi sujada har sai naji na same shi ni ma sai na mutu ina yi kaga yin zalar gaskiya kenan yawa wanda ba sa yin abin danganin mutum da danganin manzon Allah suke yi su daina tunda ya koma ga Allah yace to ni din nan bazan daina ba har ni ma sai na mutu na same shi domin addini dan Allah ake ba dan mutum ake an bayyana wa rawal bukhari an jabir radiyallahu anhu Imam al-Bukhari yayi riwaya cikin litafinsa daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala kana Mu'az bin Jabal sahabi Mu'az bin Jabal yusallima annabiy sallallahu alaihi wasallam summa yarja Mu'az bin Jabal iya cikin hubaz al-Quran iya cikin kutabul wahyi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya sallar isha'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun mayar ja sannan sai koma fa yi ummu qaumahu sai limanci mutanansa an gane wannan shine hadisi daya da har yanzu an kasa ture wanda suke istidlali da shi wajen mai sallan nafila zai yaba mai sallan farilla mai sallan farilla zai yaba mai sallan nafila wannan shine hadisin kuma hadisi ne mai inganci bayan da zake da shi duk malaman hadisi a cikin kutubu sita na zanga wushi ba malami ɗaya da yake hadisin ba wushi hadisi ne wanda bahi da masoka sai dai kana bar ra'ayin ka je ka yi ra'ayin ka kawai amma magana suna ga abin da manzon Allah ya yi manzon Allah ya naɗa Mu'az limanci a wani masallaci a Madina lokacin Madina ta fara fadada wata unguwa sun samu tazara mai tsawo da su da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya bude musu masallaci a can sai aka rada Zaidu afwan Mu'azu da ya zama liman an gane Mu'azu da ya zama liman sai ya tsaya a yi majalisi bayan magariba zuwa isha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi karatu in wahayi ya sauƙi bayani kuma ai sallar isha sannan kuma sai tashi kuma inda aka dashi limanci musalla tare yake sallar isha da manzon Allah anan bayan an yi sallar mai azkar sai ta bicin masallacin sai musallar isha an gane da ke ko shine malam annabi yake cewa sallima annabi sallallahu alaihi wasallam sun mayarja iya sallar isha da manzon Allah sai ya koma fa ya ummu qaumahu sai ya limanci mutanansa wanda aka dashi liman a cikin su fa sallar isha faƙar abil baƙara wata rana bayan ya zauna a gun manzon Allah an yi majalisi ya yi sallar isha'i da shi shi ma kuma an ce a ranar manzon Allah an tsawaita majalisin domin wata ƙariya ta zo kuma an ce shi ma a sallar isha'i a wannan ranar baƙara ya karanta shi ma Mu'az da ya zo ana jiran sai ya sake maimaita baƙarar kaga duk za a cinye daren ma a cikin sallar isha ga abinda manzon Allah ya yi da su ya zo ya ɗora wa mutanen su ma ya ɗora wannan da shi faƙar abil baƙara a sallar isha sai ya kama baƙara ya dinga yi fansara farajin sai wani mutum daga cikin mamu sai ya juya ai yayi kokari ma da yanzu ne sai daga gaba ba mamu jiran minti biyu ma iya musu wahala minti biyu minti uku an fara duba agogo to sai sun jira ya yi sallar isha da manzon Allah sannan ya taho ya baro masallacin ya je ya sami su suna jiransa ba wanda zai ce ya makara fa da Allah wani imanin sallah ba su addini shine gaba da komai a rayuwarsu ba sa wata gaggawa a cikin addini suka jira Jabir a Mu'az yazo da ya kabbara sai fara bakara a sallar isha'i to akwai wani bawan Allah mai larura wanda shi Imam Nasiruddin Albani cikin littafinsa ya faɗa da magana ya ce wani bawan Allah ne mai kiwon dabbobi ya sabar mawa da dabbobinsa duk bayan sallar isha'i immediately iya zuwa iya basu abinci ko bayan sallar magriba ko bayan sallar isha'i a nan yake kiwon su yake kula da su to a ran nan ya makare bai basu abincin ba bayan sallar magriba sai ta masallaci aka yi ta jiran Mu'azu shi kuma iya can tare da manzon Allah bai dawo ba an tsaye ta majalisi na daya na biyu ko manzon Allah ya karanta baqara a sallar isha'i da su Mu'azu duk da aka suna jira ba wanda ya tashi sai da Mu'az ya zo a matsayinsa na limamin da manzon Allah ya nada musu da ya zo aka ta aka yi kiran sallah aka ta da iqama shi ma sai shi abinda mai gida ya zai maimaita shi ma manzon Allah ya karanta bakara a can shi ma zai maimaita ana da ya kama bakara shi kuma wancan bawan Allah akwai larura da wannan matsalar da yake ransa sai ya ga shi ba zai iya jurewa a je wannan ƙarshen sallar ba domin zuciyarsa ba za ta nutsuwa zai samu wasu wasi a cikin sallarsa sai ya sallame sai ya koma gefe sallarsa an fahimta yawa fa kana Mu'az tanawul minhu sai aka zo ake fadawa Mu'azu labarin sa. Mu'azu ai ga wani shan wallahi kana cikin sallar nan ya fatsi kawai ya koma gefe sallar sa. Mu muna san iya da alamar mu nafi shi ba a yadda da shi ba wahai wannan ana magana sai shi wannan mutum sai ji sa manzon Allah ya fada masa yace ya rasulullah ga wani abu da ya faru da ni a masallacin mu gashi ni kuma ina da larura sai na koma gefe ne sallata amma ana cewa ni munafiki ne an kai kara ta zuwa ga Mu'azu bin Jabal manzon Allah ga abin da ya faru sai manzon Allah ya kirawo Mu'azu ya kirawo shi yace mai mita abin da ya faru wannan bawan Allah a gaban Mu'azu ya mai mita yace ya rasulullah muna ta jiran Mu'azu ya zo ya mana sallah mun jira shi tsawon lokaci ya makara sai ya zo da ya zo kuma sai ya bude sallar ishinsa da bakara ni kuma ina da larura naga ba zan iya jurewa ba sai na koma gefe ne sallata har manzon Allah yake tambaye su da koma gefen kai sallah me ka karanta sai ce ya rasulullah ni na karanta fatiha a kowace raka'a amma irin abin da muke ganin bakin ku iya motsi da kai da Mu'azu laba musan abin da kuke karanta ba ni ma ban iya ba tasbihai yake ni fi kenan abin da yake karanta tasbihin ruku'i da sujjada yace ni ban iya ba ban koya ba amma dai na san akwai abin da kuke faɗa ni ban sani ba ban iya ba sai shi abun me kake faɗa sai ce manzon Allah duk gunda ban fahimci abin da yake ba ina roƙon Allah ya tsare ni daga azabar ruta ina roƙon Allah kuma ya bani aljanna duk abin da ban iya ba in na zo gabar haka nake yi sai manzon Allah ya ce mu ma haula haza na tadaddan yace ai mu ma neman tsare daga wutan da neman aljanna duk haka muke duk abin da muke karshen result din su muke Allah ya mana wannan duk abin da muke tasbihi ne karatun qur'ani ne salatin manzon Allah ne wane ne duk dai manufar mu samu tsaro daga wuta da samun aljanna fa man zuhziha anin nari wa udkhilal janna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sai aka dawo shari'a kuma sai mazalik ce Mu'azu aka ta faru sai eh mazala aka yi faru sai ce to Mu'azu ya zaka zamto haka in dai har zaka jagoranci mutane to ka san akwai masu larura a cikin ka a cikin mamunka akwai marasa lafiya akwai zawil haja akwai yara kanana an fahimci wannan saboda ka idan ka zo limanci wa mutane to kar ka zage kwanjinka na hadda ka ci sai ka kawo to sai a takaita wani lokacin sai manzon Allah ya faɗa wa Mu'azu wannan amma a yanzu zaka ji mutum ya ce ai manzon Allah ya ce wa Mu'azu ya kai karanta dogon sura karanta kanana mana to kaga duk wani abin da aka yi a baya ba zai karanta ba an yi kaza sun jira shi kuma wannan ga larurarsa amma an kallon Arsenal da Manchester ne sai awa guda da minti 50 in yayi da gaji ba ko ihun yan siyasa a stadium ko jiran wani zai zo ba zai gaji ba amma daga an zo neman ya karanta izu aya 15 zuwa 20 shikenan an fara surutu ai manzon Allah ma ya hana Mu'azu tsawaita karatu idan kace zo ka nuna min inda aka yi abin wala ba zai kai ka ba saboda ka al'umma ku gane cewa idan har aka yi hukunci to a bi hukuncin me ya haddasa shi an fahimci wannan sai manzon Allah ke cewa fa balaga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala fattanu yanzu Mu'azu zaka zamto dalilinka wani ya gagara bin jami'i dalilin ka wani ya kasa hakuri bi jami'i hajar wani bukatar sa hatta sa ya koma gefe Mu'azu ya zaka yi haka ufi riwayatin auto riwaya ya Mu'azu afattanu na anta yanzu Mu'azu dalilin ka mutane za su fitinu har wani zai kasa jure ya bi jami'i ya koma ya sallarsa a gefe salasa marat sai da manzon Allah ya faɗi wannan sau uku falawla sallaita yace da ma dai a ce in zaka yi wa mutane sallar isha to ka karanta sabbihi isma rabbikal a'la mana ka karanta wannan mana inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka karanta me sabbihi isma rabbikal a'la wash-shamsi wadhuhaha ko ka karanta wash-shamsi wadhuhaha wal-layli idha yaghsha ko ka karanta wal-layli idha yaghsha wa fi riwayati a wata riwaya iqra wash-shamsi wadhuhaha ka karanta wa shamsi wa duhaha sabbi isma rabbikal a'la wa nahwihima sai manzon Allah ya ce to in irin wannan ta faru nan gaba to kai kokarin tsaida karatun sallar ka irin wannan surorin har in an samu dalilin makara, ka makara ka zo nan ka zauna, kuma an ja karatu an ja majlisi, kuma can ka je ka samu mutane suna jiran ka, to kai wannan aka manzo Allah ya koya mu azu an bin sanna Allah ta'ala ya samu gani. Wa fi riwayatin lin-nasa'i, aw ta riwayat Imam an-Nasa'i, zakara idha sama'un fatarat, manzo Allah ya ambaci idha sama'un fatarat da shi. Wa fi ukra iqra bismi rabbika alladhi khalaq, aw ta riwayan daban an ce karanta iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Rawa an Burayda radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yaqra fi salati al-isha'i al-akira bi shamsi wa duhaha wa ashbahiha min as-suwar. Inji Burayda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya karatun sura cikin sallar isha'i, isha ta karshe kenan, domin sallar magriba ma ana ci mata isha'i, isha'il ula wa isha'il akira, da kuma ana cewa sallar isha'i atama atama, sai manzon Allah ya canja sunan ya koma isha. To yake cewa isha ta farko ita ce magriba, isha ta biyu kuma ita ce isha'i. To sallar isha wannan ta mu manzon Allah ya karanta a cikin ta bishamsi wa duhaha, ya karanta wa shamsi wa duhaha wa ashbahi amina suwar, da sururun da suke kama da ita. Na ukra wal bukhari anil barra bin azib radiyallahu anhu, daga sahabi barra bin azib Allah ta'ala ya kare da shi, annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi safar, manzon Allah ya kai yayi karatun sallar isha ya cikin tafiya. Faqara'a fil isha'i bi fi ihda raka'ataini bitin wa zaitun, a cikin yanayin tafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar isha sai karanta wattini wa zaitun a ɗaya daga cikin rako'i guda biyu. Wattini wa zaitun mai ayoyi guda takwas kenan go, to manzon Allah a cikin tafiya ma ya karanta ta a cikin sallar isha'i. Wa rawan nasa'i wa qala faqara fil isha'i fi raka'atil ula bitin wa zaitun, a cikin sallar isha a yayin tafiya sai manzon Allah ya karanta wattini wa zaitun a cikin raka'a ta farko cikin sallar isha sa, amma a yayin tafiya. Haza ma kan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'uhu fi ta'in, to wannan tsarin karatun da malai kawo anan yace shine irin tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin sallolin sa na farilla karatun sururi kenan. In kun tuna tun daga sallan asuba muka fara a wancan darasin har zuwa sallar isha'i a yanzu, bayan fatiha ga surar da yake karantawa, bayan fatiha ga surar da yake karantawa, in ba ita ba makamanciyar ta ko yawan ayoyi kaza, duk an yi bayani. To zama akan sunna ayi wannan, an gane ko, zama akan sunna ayi wannan tunda manzon Allah ya tabbatar yayi, kuma shi ahlus sunna ba shi da makofin addini in ba manzon Allah da sahabbai ba. To manzon Allah yayi kai ma kai ka kwatanta cin abin da zaka yi, ina ganin zamu samu matsaya nan insha Allah. Abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa, abin da ne kuskure Allah ta'ala ya dauke mu daga laifin, Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kunbinta, Allah ta'ala kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kun guje mata. Muna addu'a ga mahaifan mu Allah ta'ala ya ji gansu, Allah ta'ala ya gafarta musu ya sanya aljanna ce ma koma su da mu gaba daya. Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya, zuriyar mu Allah ta'ala ka shirye da ita, da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka shirye da mu tafarki madaidaici. Allah muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya, duk abin da yafi ƙarfin mu Allah mun kawo ƙaransa zuwa gare ka, Allah kai mana maganin sa, duk abin da muka sa a gaban alkhairi Allah ka tabbatar mana da shi, duk abin da ya doso mu na shari Allah ka raba mu da shi. Marasa lafiyarmu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya, mu kuma Allah ta'ala ka daɗe mu da lafiya da imani. Muna addu'a ga ƙasarmu Allah ta'ala ka ba mu zaman lafiya, ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya, duk inda ake samun fitintinu a can da can da can Allah ta'ala kai mana maganin wannan musiba. Allah ƙara mana arziki da zaman lafiya da yalwa da kwanciyar hankali. Allah ka daga musulunci da musulmai, ka kaskantar da kafirci da kafirai, masu buƙatu a gare ka ya Allah muna roƙo ka biya mana buƙatun mu na alkhairi. Duk waɗanda suka zo wannan masallaci domin jin wannan darasi Allah ka mai da kowa gida lafiya, Allah ka ba mu ladan da ake samu irin wannan gurabi ya Allah. Allah ta'ala muna roƙonka ka shiryar da mu ka sanya mu cikin bayinka na ƙwarai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasallamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.